This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Lahadi, ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hamas ta ce Falastiniya 27,365 ne suka mutu, yayin da wasu 66,630 suka jakkata sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai a yankunan tun ranar 7 ga watan Oktoba. Ma'aikatar ta kuma bayyana cewa an kashe Falastiniya 127 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sannan wasu 178 suka jakkata. Dabban mutane ne suka fito kan tituna a ranar Asabar a fadin kasar Isra'ila, suna kira ga minista Benjamin Netanyahu da ya sauka daga karagar mulki. A kuma gudanar da sabon zaɓe saboda har yanzu gwamnati ba ta tsara shirin dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su ba, da kuma kawo ƙarshen yakin. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗi jiya Lahadi a kan X da aka fi sani da Twitter a baya, cewa sojojin da sun gano bindigogi samfurin AK-47 da alburusai da kayayyakin soji da na fasaha da makaman roka a cikin wani fili a kan Yunis. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi jiya Asabar cewa Ukraine tana aiki tare da sauran ƙasashen Turai don ƙarfafa mata gwiwa ta hanyar samar mata da wani ƙunshin tallafin tsaro da zai aiwatar da sabbin tsare-tsare na tsaro. Zelensky a cikin jawabinsa ne da kullum ya ce daga cikin ƙasashen da Ukraine ke aiki da su a kan ƙunshin da hanyoyin warware rikicin da take yi da Rasha, akwai Jamus da Netherlands da Luxembourg da Lithuania da kuma Canada. Zelensky ya ce in an tuna yakin da Rasha ta fara da Ukraine, amma madafar ba ƙasarsa kaɗai ba ce, har ma da 'yancin kansu. Aƙalla mutane 28 ne suka mutu a ranar Asabar a wani hari da aka kai a wani fitaccen gidan burodi a wani birni da ke gabashin Ukraine da ta mamaye, inji ma'aikatar ayyukan gaggawa ta Rasha tana mai ɗora alhakin harin a kan Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma, rundunar sojan Amurka ta ce ta kai farmakin kariya kai da safiyar yau Lahadi kan wani makami mai linzami na Houthi wanda aka shirya don harbawa jiragen ruwa a tekun Maliya. A cikin wata sanarwa ta X wadda ake kira Twitter, rundunar Setcom ya ce sojojin Amurka sun tantance cewa makami mai linzamin da aka harba a yankunan da Houthi ke iko da su a Yemen da ya haifar da barazana ga jiragen ruwan Amurka da na 'yan kasuwa a yankin. Centcom ta ce matakin da ta ɗauka na tabbatar da 'yancin walwala da kuma tabbatar da ruwan ƙasa da ƙasa ya kasance mafi aminci ga jiragen ruwa na Amurka da na 'yan kasuwa. Hare-haren dai shi ne karo na uku da Amurka ta Birtaniya ke gudanarwa a wani gagarumin farmaki na haɗin gwiwa kan na'urorin harbin makamai masu linzami na Houthi, wuraren sa ido da jirage marasa matuƙa. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Namibia Hage Geingob, mai shekaru 82, ya rasa asibiti da sanyin safe yau Lahadi, kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta bayyana makonni bayan da aka gano cewa yana ɗauke da cutar daji. Geingob dai ya kasance mai kula da ƙasar da ke ƙarancin jama'a a kudancin Afirka tun shekarar 2015, a shekarar da ya bayyana cewa ya tsira daga cutar daji ta mafitsara. Mataimakin shugaban ƙasar Nongolo Mbamba ne yake kan karagar mulki a yanzu a Namibia. Wurin haƙan ma'adanai masu tarin yawa na lu'ulu'u da sinadarin lithium na batir mota har zuwa zaben shugaban ƙasa na 'yan majalisar dokoki da za a ƙarshen wannan shekara. Wani saƙo da shugaban ƙasar ya wallafa a dandalin sada zumunta na X bai bayar da dalilin mutuwarsa ba, amma ƙarshe a watan da ya gabata a fadar shugaban ƙasar ta ce ya tafi Amurka ne domin neman magani na kwanaki biyu na maganin ciwon daji bayan da aka gano lokacin da likita ke duba lafiyarsa. Ƙungiyoyin fararen hula da ƙwararru a Iran sun ce yawan ƙunar baƙin wake ya kai matakin rikici tsakanin ɗaliban makarantu da waɗanda suka kammala karatun likitanci a baya-bayan nan a cikin watan da ya gabata, ba tare da wata alamar samar da hanyar mafita da gwamnati ba. Kamfan dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya tabbatar da ƙaruwar taɓarewar matsalar ƙunar baƙin wake a cikin wani labari da ya wallafa ranar 6 ga watan Janairu. Ya ba da misali da Hamid Parvi, mataimakin shugaban ƙungiyar kimiyya ta ƙasa ta Iran. Yana cewa kusan mutane 120,000 ne suka yi yunkurin kashe kansu a cikin wannan shekara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matasharmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Minister, tsohuwar deputy governor, amma a takaice dai na fara political career ta ina tun daga karkara. Na yi councillor sau biyu, na yi commissioner sau biyu, na kuma na yi minister sau biyu, na yi deputy governor, na yi chairman na board sau biyu.
Kallabin shirin ta wannan makon, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ya karɓi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin ma'aikatar harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata ƙalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata ƙalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Za mu kuma ɗora a kan tattaunawar da muka kwaro kan bincike asali kafin aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu koma kan batun bincike da sanin asali kafin amincewa da aure tsakanin saurayi da budurwa. Da dattawa ke cewa shine ginshikin nasara da kuma zaman lafiya, ko kuma akasin haka a gidajen aure. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zaure ke cewa,
masabdata matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa aje gida, da an zo an ce ana son mu ce aje gida wurin iyayenmu, saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son ga suka ce su je wurin iyaye, su kuma iyayen zamanin mu ne yanzu sai su ce ai yaro ya shirye aure, aure yake so. A lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu, in baka da shi ka tafi baka shirya ba.
To
matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye.
To kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure?
Ana yin haka wasu iyayen. Gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirya yin aure ba, sai su ce kawai ba za ma su ba shi izini ya shiga ba, sai dai su ta magana tare, ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi.
Har sai kun sun kulla alaka mai karfi, sun saba da juna inda ko an ce musu babu ba su yi rabuwa ba.
Sannan iyayen, sannan za a ce za a kai ga gurin iyaye, saboda gaskiya iyayen yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so, ka shirya yin aure kuma wanda ba hakan bane.
To kenan ne kina nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba?
Gaskiya ba su cika yi ba.
To da me ke tunanin suka dan bincika muku?
Wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu. Zasu ga musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida.
To ai babban gida akwai bambancinsa, kamar yadda ta malama Karima da malama Fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci, gidan da kuma suke da magana daya, ba ana nufin babban gida na nera ba, ko kuma babban mota ba, ko sarauta. Ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin?
Gaskiya ba shi ne babban gida ba. Babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi, wanda yarinyan daji kawai in shot.
Oh.
Wanda ta suna da kuɗi, sun san komai da komai yi mata ake so, ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta.
Ita yarinyan daji?
Yarinyan daji. Ba a san a kai ta inda za ta dinga yin komai da kanta, to sai a neman mata inda za ta je ta huta. Kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai ba ne. Wasu iyayen, definitely iyaye suna san inda S za ta huta.
Haka ne.
Amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa, ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinyan za ta shiga su ma su samu. Inda ita ba aiki take.
Ai in kika ji an ce ma ta yi sa'a. Wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'a miji, to yana
da haka ake yi. To sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyan gwara sai ta aure. In ma ba mai mota ba sai kiga wasu iyayen fa ba su da kuɗi. Amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya ma ta kula wanda bai da mota. To a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyan daga ƙarshe, wanda laifin iyayen ne, ba su yi bincike ba a kan shi wanda ya zo ɗin wane ne, su kawai suna duba a yarinyan gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu. To haka ake yi, sai a zo kuma daga ƙarshe a yaudara yarinyan. Problem ɗin da ake samu yanzu sosai sosai ke.
Hajja, an ce yarinya ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi, kuma yaran nan su ma suna son hawar gidan hutun nan, amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike sai kika allura ta ji ke ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike, sai gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya taje bane, me ya kamata iyaye su yi?
To abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya. Da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masu tarbiya bane, sai a ma yarinya karfa-karfa a ce an fasa aure. Bai kamata a ma yarinya haka ba, a jawo ta a jiki, a nuna mata dalilan da yasa ake son a fasa auren, ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba. In aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani.
To
in kin je ki zauna kina ki tunani, in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki, duk abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana. To ina tabbatar miki cewa in aka rika ba yara musamman ƴan mata wannan dama, abin da ke zuciyansu ki ce komai munin shi ki faɗa, in akwai gyara za a gyara miki, in aka ba su wannan dama suka faɗa, to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki. To amma da yawa karfa-karfan da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji, in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki, ai gidansu ba gidan arziki ba ne, ba gidan tarbiyya ba ne, sai kawai a kira yarinya a ce ba za mu baki bikin an fasa.
A haɗa mata da zagi ma wani.
To ya kamata a bata haƙƙinta, a faɗa mata dalilai. In an faɗa mata dalilai a ce amman ki je ki tunani.
Kuma ba ta daman cire shi a hankali daga
hannu. Ai wannan tunanin ma shi ne daman cire shin. Amma da yawa binciken bai kasancewa tasiri. In namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne, a ce mishi to za mu zauna mu magana, aka da aka wuce ko sai a ce ba za ka dauko mana wadar gidan suwana ba. cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu a bude yake a shirye suke da suka dauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau to a zauna da yaro to ka gidan wani ne kace kana son yarinya to kaje a binciken mu abin da muka binciko abuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidansu ko kana ne akan ra'ayin ka nada dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in baka gwada fahimtar shi baka sani inda danki ya fahimta ya fuskanta to ita yarinya a riga auna fahimtar ta in ta kawo shawara sai a bata shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunanin ki to ina gani iyaye in har suna yin haka to bincike zai rika yin tasiri
a hannun da aka je aka dawo ita an bata zabin ta je ta tunani
eh
yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya ta yi tsindin cikin ruwa tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wuyuyi ce ba damuwa in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye su
to kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya gaba ruwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya da suke shiga
to ai yanzu ba ai hajiya
to
kuma yanzu zamani ya kawo ba wannan
inda hanbi ba za mu a samu wannan takaddaman ba yarinya ma ba za su zama ce wannan musun ba to amma a matsayin ta dage ta ce sai shi to ya kamata iyaye su cigaba da nuna mata sannan kuma su jajirce su da gaya ma Allah ita da gaya ma Allah in Allah da za a samu fita idan kuma har haka bai yiwu ba akwai wani abu da ke faruwa yake kin riga kin yi tarbiyyanta amma wanda yazo yana son ta ba mai tarbiyya bane kamar yadda binciken ke nuna to idan aka ji aka tsaya ɗan yarinyar ta ce sai shi to dan Allah iyaye a daina jan abu ya karfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi kai fatan to shi yaron nan da sana ce mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru ya zo ya aure ta ba da in ce dole sai na hana ta son abin da take so to in shi har Allah ya sa ya gyaru aka taimaka mishi ya gyaru tarbiyyar shi ya gyaru a wurin zai yiwu ba an ce wai ai dole ai 100% ne sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali wani lokaci wannan na gyara wannan wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka
in suka bashi kudi kenan
ba kudi ba daga addu'o'i da bada shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansu in aka yi ba mai tarbiyya bane sai a bashi assignment
wato sai a bashi wani aiki
wani kyawawan ɗabi'u ko da a rubuta mishi ne a ce ya bada amsoshin su wallahi ana bashi wannan assignment din da kanshi zai gyara kanshi ɗabi'ar shi ko bata gyaru 100% ba wasu hankali zai dawo jikin shi yaga eh to ashe da mun na aure dole sai na buƙaci tambayoyin nan da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne to irin wa'annan hikimomin iyaye ya kamata gaskiya a yanzu din nan saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yanda alakan hada auren tsakanin yaran mu shi ma mu zamanantar da ita
binciken ma ya kamata a zamanantar da shi
yau shi ma binciken a zamanantar ta inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba
haka
sai auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama ai zaman lafiyar su shine kwanciyar hankalin mu
Madalla gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ma'aikatar harkokin mata da nufin kula da harkokin mata da ya hada da nazari da aiwatar da dokokin da suka shafi mata daya daga cikin mata tara na arewacin Najeriya da suka rike mukamin ministocin wannan ma'aikata ita ce Pauline Talin wadda banda wannan mukamin ta kuma zama mataimakiyar gwamna daga cikin mukamai da dama da ta rike a rayuwarta kadan kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana malama Pauline Talin daga Plateau tsohuwar minister tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ina tun daga karkara na yi councilor sau biyu na yi commissioner sau biyu na kuma na yi minista sau biyu na yi deputy governor na yi chairman na board sau biyu raw material research and development council a 2005 bayan na bar minista daga 1999 to 2003 na yi president ya sake appointing din na chairman na raw materials daga 2005 zuwa 2007 da aka kira ni gida in zo tsaya zabe da shi dan takarar gwamna as deputy governor na resigning muka tsaya muka ci zabe muka shiga office 2007 zuwa 2011
to ba ni takaitaccen tarihin ki
a takaice ni daga kauyen Shandam local government a jihar Plateau State iyaye na baba na malami ne malamin makaranta teacher ne mama na kuma yar kasuwa ce uwa ce kuma na gida to na taso a wannan gida mai daraja domin baba da baba na shi malami makaranta da ita mama na su ba sa wasa da tarbiyyar yaya wato discipline ne ne discipline da Hausa
horo
yawa horo iyaye ne wanda suna tabbatar za su bada horon da ya kamata su tabbatar yara sun bi layi sun tashi a cikin tarbiyya mai kyau to naji dadin tarbiyyar da iyaye na suka bani na yi makarantar primary a Shandam RCM school na gama na rubuta common entrance na ci na zuwa na zuwa secondary school Allah kuma ya sa tun da aka haife ni na yi girma a karkara a Shandam ban taba na bar ƙauyen mu zuwa Jos ma ba amma Allah da ikon sa da yake ya sa albarka ya sa kuma Allah zai kai ni har jihar Kano daga Shandam na yi common entrance na ci jarabawa akai posting dina zuwa government girls college da ala Kano to it was one of the prestigious makarantun yan mata na hada na koyon bayan taimakon education na mata to ana wannan makarantar da ita wato unity school ne na 19 northern states wanda duk yaci jarbawa za fidda mutum daya a kowane jiha zuwa Kano so ina cikin wanda ni ne na representing Plateau zuwa Kano a 1972 naji na yi from 1 zuwa from 5 na gama da ji da na gama secondary school ina na dawo na zo na fara aiki na neman makaranta aka bude SPS Kefi mu ne first set a 1977
na jikin cikin nema aiki kuma
na yi temporary job a local government
secondary school a
lokacin ban so kafin ina neman admission zuwa makaranta sai na nemi temporary appointment a local government sai aka dauke ni as a clerical officer a local government dina na yi aiki ina cikin aikin sai Allah ya isa na samu admission zuwa SPS Kefi wato school of preliminary studies wanda yau ita ce ta IP university na
Nasarawa
state university na Kefi mu ne farko da muka bude wannan school of preliminary studies mu ne first set muka je mun kin san dai duk wanda ya fara pioneers din kowane institution akwai wahala mai wahala amma mun yi karatu mai kyau mun set din mu an gama da very flying colors mun gama mun ci jarabawa mai kyau to bayan wannan da na gama na ci jarabawa mai kyau a gurin sai na shiga na iyaye na suka masa cewa dole in yi aure
amma na ci gama secondary school
na gama SPS kenan
okay SPS
1978 suka masa suka ce dole yin aure
lokacin SBS shekara uku ake yi kenan
amma mun shekara daya
sai imu ne kade muka yi shekara daya sauran sun yi shekara biyu to bayan shekara dayan nan da na gama sai iyayena suka tabbatar suka masa akai mini aure amma ne kuma na bada condition na shi ba zan yi auren nan ba sai shi mai auren din sai dai ya bada alƙawari cewa zan ci gaba da ilimi na ya yadda iyayena ma suka ce dole sai na ci gaba da na gama da aka yi min auren bayan auren 79 na masa na nemi admission a University of Jos na samu admission na je University of Jos na karanta sociology na yi shekara uku na gama a 1983 da na gama lokacin da ina makaranta a University of Jos din turawa lokacin idan suna so idan an tura su su zo su yi koyarsuwa a Government Girls Science Secondary School ita shi kadai a jihar Plateau da Nasarawa har yau ma ita shi kadai Science Girls Science School na musamman na mata idan an tura su sun duba makarantar ba makarantu na yara mai kyau wanda ƴaƴansu turawan za su iya shiga sai su ki su dawo Jos lokacin na University of Jos kenan sai kai muka ga wannan zai kawo damuwa zai kawo rashin cigaban jihar mu haka ma doctors daga an turo su zuwa asibiti sun zo sun duba mun ba makarantu ma ƴaƴansu turawan sai su ki zama a shandam su dawo Jos sai muka yi shara da mai gida na ce ya kamata mu bude makarantar nursery da zai absorbing ƴaƴansu idan sun ga makaranta mai kyau da ƴaƴansu za su shiga za su accepting su zauna a garin yadda muka yi kenan
saboda haka sai kika bude makaranta
da makaranta na nursery shine na farko mai kyau a karaman hukuma
na shandam
kuma duk sauran jihar ba mai irin wannan makaranta domin kowa yana sai bude nursery school din shi sai bude private school sai bude a Jos to ni kuwa na ce ba Jos ba ina so abinda zai rike tura wannan domin su
cigaba
da zama kuma su koyar ma ƴaƴanmu a Girls Science School doctors kuma su kula da masu ciwo a asibitocinmu yadda aka yi kenan Allah ya sa kuma mai gida ya bani cikakken goyon baya muka gina makarantar nan muka bude mun fara da yara 25 yawancin turawan su Filipinos turawan suka zo sun ga makaranta sai su accepting to yau ina da alfahari in ce makarantar nan ta haifi likitoci ta haifi doctors ta haifi engineers ba sana'ar aikin da babu ni ƴaƴana biyar da na haifa duk sun shiga makarantar ne kuma dukkansu they are all graduates yau
a shandam kika haife su duka
a shandam na haife su duka ina nan bayan da na gama university na dawo na zauna a shandam na lura da makarantar na aihuwan ƴaƴana to wannan makaranta yau since 1982 shekara nawa kenan 41 years old
Paulin Talin ba iyakar ta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da ta yi tsakanin mata dan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Binta Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
ya salamu hayya hayya salamu yan mata na zama kallabi tsakanin rauna saloniyar mata
madalla to ma sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe 6 na safen gobe litinin inda zamu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Sarki Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona Wamai da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe zuwa mu kwana lafiya.